na farko kamar yadda na saba na bada bayani akan akwai kuskuren da muka yi na tsari na yadda za a gyara wannan matattun manketar yanzu mun ɗauki salon da muna tabbatar cewa nan zuwa wata 18 ko in ya daɗe shekara biyu wannan matattun tasirin nan za a gyara su shi ne gallabar da muka samu akwai tsari kikkewa na samun kuɗaɗe isassu da za a yi wannan gyaran a samu mutanen da suka sarka wannan abin su yi wannan ayyukan kuma a ƙarshe a zuwa fara aiwatar da wannan refinery na gudanar da shi ta yadda duk manya-manyan kamfanin duniya suka bayar da muka saba muke yi ba ƙarshe wannan matsalan kwatasun mai namu na gwamnati za ta kaya kuma akwai abu ɗaya da dole a ne ko da wannan gidajen man suka wannan matasan suka aka gyara su ba za su iya ba da iya isassun man da ka sa za ka ishi kasa ba misali da za su iya yi miliyan 18 kadai ko da an gama gyaran su amma kuma abin da muke bukata kasa yana da fiye da gwazon miliyan 50 na lita na fetur da ake bukata kaga dole ne sai an yi sabbin matatu a tabbatar cewa wanda masu hannu da shuni masu ɗan kasuwa da suke da niyyar yin gidajen matatu mai su ma aka taimake su an agaza musu a tabbatar cewa cikin yan gajeren lokaci wannan kasan tana da isassun matatu man fetur domin kada sai da ba daina saiwa idan ba haka ba ko da muka gama gyara namu zai yi wuya a ce ba so mai daga kasashen waje ba kuma take-taken da muke yi shine mu ma mai namu sabbin kanana da kuma manya da muka gani kamar na Dangote da ake yi a ƙarshe muna gani idan aka kammala wannan kasar na za ta samu isassun man fetur a cikin gida.
To ba iya cewa wannan ba abun kunya ba ne ga Najeriya da ke da ƙarfin arziki na mai wanda kuma har sai an dinga ɗaukan albarkatun mai da take da shi ana kaiwa ƙasashen waje don tacewa sannan kuma a sake dawowa da shi Najeriya a sayar ma da 'yan ƙasa?
Ba za a ce abun kunya ba sai dai a ce an yi kuskure na shekara da shekaru tun da aka yi wannan matasun man fetur kada a manta cewa na ƙarshen ma shi shugaba Buhari bai ci yanzu. Shi mana wannan matasun daga bayan wannan an kasa yin kowanne gida matasun man fetur a kasar nan idan ba a kara ba ba yadda za a yi ba za a ci gaba da kai su wata kasashen waje ba kuma abin da ya sa an kasa yi wannan shekara da shekarun shi ne maganan tallafi da ake sa a kan man fetur domin shi ɗan kasuwa idan ya sarrafa wannan man zai ce to idan na saida ina zai samu kuɗin kaga wannan tsarin tallafi kusan kullum ko a san cewa suna ke gare shi akwai rigingimu da suke tare da shi kuma an kasa wannan maganin wannan matsalan tallafi kaga da yake da an warware maganan tallafin za a ga mutane za su dawo kuma sun san cewa idan sun sa jari su kudin su za su fito na iya ka sai dai a ce abun kunya ba za a ce abun kunya ba because kai kuskure ne gyara shine abin da za a yi amma kuma inda so samu ne za a ce wannan kasan nan za a rinka samun mai ba namu isassu don kanmu kaɗai ba har da makwabtanmu amma insha Allah take-take da muka ɗauko zuwa gaba za a kai ga wannan maganan da ke.
To ina aka kwana a game da waɗannan yarjejeniyoyi da kuka sa hannu tsakanin ku da kamar ƙasar Saudi Arabia, ƙasar Rasha da sauran ƙasashen duniya don ganin an zo an inganta fannin mai har wa yau ana ganin ana sa hannu a waɗannan yarjejeniyoyi amma har yau ɗan Najeriya bai ga wani alfanu daidai da na minti ɗaya na wannan yarjejeniyoyin da kuke yi ba me za ku ce ma al'ummar Najeriya?
Da gaske maganar shine halin da muke ciki yanzu yarjejeniyar da muka sa da Rasha ta nisa har mun kai ga yadda za su shigo gyaran refinery wari da na Kaduna su ma 'yan Saudiya shi ba mun kai shi iyaka inda za a iya ce nan ba da jimawa ba su ma wannan yarjejeniyar za su bayyana kasa a gan su ta inda za mu yi aikin haɗa hannu na gyaran refinery ko kuwa kafa sabon refinery da kuma samar da mai isassu mai a cikin kasa mu insha Allah ba wannan mun daina magana cewa za a yi kazarwa da sauransu za a gan su a kasa ba nan da jimawa ba.